Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi 3 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Prime Minister Pakistan na riko ya ce kungiyoyin mayaka na kai munanan hare-hare masu illa ga jami'an tsaron kasar saboda suna amfani da makaman soji da Amurka ta bari a Afghanistan bayan da ta fice. Wannan ikirari na Anwar Ulhaq Kakar da zuwa ne yayin da kwantan bauna da samaman da mayaka ke kaiwa kan sojojin Pakistan da yan sanda ke zama al'amari na kulle yomin musamman ma a gundumomin da ke daura da kan iyakar Afghanistan. Wannan tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan jami'an tsaro ciki har da sojoji sama da 200. An kashe wasu sojojin musamman na ƙasar Burkina Faso guda 4 da wani ɗan sanda a wani hari da aka kai a yankin tsakiyar kasar a cewar rundunar sojin kasar jiya Asabar. Hukumar ta soji ta faɗi a wani bayani cewa biyo bayan wani hari da aka kai ranar Juma'a kan VDP wato dakarun kare ƙasa na musamman waɗanda farar hula ne 'yan sa kai a Simigu, an tura wasu rukunoni 'yan sanda don bada kariya. Bayanin ya ci gaba da cewa abin takaici wani ɗan sanda da wasu dakarun BDP 4 sun rasa rayukansu yayin fafatawar. Ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kashe 'yan ta'adda wajen 10 tare da fatattakar sauran. A tsakiyar watan Yuli, shugaban Burkina Faso na wucin gadi Captain Ibrahim Traore, wanda ya kwace mulki a watan Satumbar shekara ta 2022, ya yi Allah wadai da abin da ya kira daɗa ƙaruwar hare-hare kan farar hula. Yana mai cewa masu ikirarin jihadin na bayyana ragancinsu a fili. An damke ɗaya daga cikin manyan attajiran ƙasar Ukraine jiya Asabar kan zargin zamba da ɓatar da sawun kuɗin haram. Wannan kamu da aka yi wa Ihor Kolomoski na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke ƙoƙarin nuna wa duniya irin hoɓɓasar da take yi wajen yaƙi da almundahana a wannan lokaci na yaƙi da kuma irin ci gaban da aka samu. Wata kotun Ukraine ta bayar da belin Kolomoski kan dala miliyan 14, to amma lauyoyin da ke kare shi sun ce ba zai biya kuɗin ba a cewar Radio Liberty, a maimakon haka zai ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni 2 yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin wanda yake ganin bai bisa ƙa'ida. Amurka na zargin cewa Kolomoski da wani muƙarrabinsa sun yi amfani da ƙasar Amurkar wajen ɓatar da sawun kuɗin haram, zargin da shi kuma Kolomoski ya ƙare ta. Dubun dubatan masu zanga-zanga sun taru jiya Asabar a wajen wani sansanin sojin Faransa da ke yamai babban birnin jamhuriyar Nijar, inda suka buƙaci da sojojin na Faransa su fice daga ƙasar a yayin da sojojin da suka kwace mulki ke da gagarumin goyon baya, amma kuma ƙasar Faransa ta ki amincewa da halarcinsu. Juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuni, wanda shine na 8 a yammaci da kuma yankin tsakiyar Afirka tun daga shekara ta 2020, ya daɗa janyo fargaba a manyan ƙasashen duniya kan yiwuwar a yi ta komawa mulkin soja a faɗin yankin. Al'amarin ya fi shafar ƙasar Faransa, wadda tasirinta a ƙasashen da ta mulka a Afirka ta yamma ke daɗa dusashewa a 'yan shekarun nan, yayin da wannan al'amarin ke daɗa bazuwa. An kori sojojinta a ƙasashen Mali da Burkina Faso masu makwabtaka da Nijar. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta cilla makamai masu linzami da dama cikin kogi jiya Asabar, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Tana mai tsawaita wa'adin gwaje-gwajen makamanta a matsayin martani ga atisayen sojin Koriya ta Kudu da Amurka na lokacin bazarar sama. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta gano kaddamar da makamai masu linzamin da asubahin jiya Asabar daura da gabar yamma ta kasar Koriya ta Arewa, a cewar hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a wani bayani.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. A yau Yusuf Abdullahi wanda ya shirya wannan zaman zauren daga kasar Niger zai ci gaba ne da neman shawarwarin mahalarta zauren kan yadda za a shawo kan matsalolin tsadar rayuwa. Ku biyo mu.
Eto lalle na shi kuma da yanzu na so yi muku magana a cikin wannan da ya yi kaga kamar bangin matafashi na wutar lantarki ta hanyar amfani da kuma hasken rana yana cikin wani abu da gwamnati a yanzu ta maida martani domin ganin an karfafa kananan masana'antu waɗanda ko da gandun ne gari kanin kuma da za a iya aiki da injin ba za a iya zai samar da ruwa ta ga kenan idan akwai wani abu da ake kira wutar lantarki ta hanyar hasken rana za ka iya amfani da shi a cikin gona ko kuma cikin ɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗaiɗa na su gaskiya wannan tattaunawa ta mu da kasance kan sa siyasa da yawa cikin ta, saboda magana tsadar rayuwa ba magana ce da kusan kamar yadda nace shekara sama da goma take cikin ta sannan kuma saboda siyasar da muka sa ya sa har yanzu mun kasa gane ina ne matsalar da take. Kamar na farko ya kamata a ce mun sa a kan mu a hankalin mu cewa wayar da kan shi na da irin maganganun na sace ra'ayina shi ya kamata a ce muna gaya wa suna a cikin wannan kafofi irin nawa. Yanzu wannan shirin da muka yi ɗan kasuwar da ya yi ya tsawana matsalar kan da ke cikin anguwashi ta hanyar sake kasa sayarwar da tumatir da dala 40 ya ji dan wani bulla ya yi lafa zan cewa duk tsadar rayuwa kuma labari sa da dalilin da gwamnati ne kana nan zai canza halin shi shi ma yana yin shi kake da gina su da tsadar mu ina kuwa da su ya kamata mu yi mai zina a gaci. Maganar da ta ci ta ci bi wa ya kamata mu huta su da mu sami sakamako da nan su na wani magana nan babu inda na kare gwamnati duk da muna ɗaya daga cikin wanda suke kama mu na sariya. Amma yau mu ba da shawara mun ce gwamnati ya kamata ta ɗauki matakai kamar yadda dole ya ba da shawara a kan gwamnati ba ka da bushiya siminti sabon shi yana takadiyar a kan tun uku ka gina gidan da zai zama silibatoron ko kuma ka gina shambar salon sannan ka ce duk sa gina alasa karta amma a yanzu ka yi da wata karta shi nan ba ka ce nuna na kuna ba kuna yi da kuna zuwa kuna yi da mun yi da gwamnati ta yi amfani da shawarwari na aiki da doka ido rufe mun yarda amma ka ga duka cewa halin da mutane suke aikata wa wajen musu kuna wa juna a duka kuma a dora wani yanzu ba ko da ba ka yi ba ka yi ba duk yin wannan batutuwar da muke su suke kawo hanyar su ɗan kasuwar namu da suke da mugun yariya kan talaka su kasa san ba hali su ana saka ma hali da kai wasu shekarun baya irin abubuwan da nake cewa su ya kamata mu yi sai mun magana tsakanin da Allah nan mu da ɗauki mota mu ka je zantar mu ka je mara mu ka fara daga nan ne mai tsakanin da Allah da zuciyar mu na aiki a wannan lokaci da kungiyar su da kungiyar mu ita Amina ta sani mu ka ɗau mota mu ka je mu ka ba da kanmu don mu kai wa ɗan kasuwa ku tun sai a talakawa su mu ta zo. Shanzu shanzu mun kai muna gaya masa zan zo na kudu mana ta kuma tsaye ke da lafi dan ka karasa kudi a kasa ka shiga wani da mun kai ka sani so da yawa dai da jira ne gwamnati so da yawa in albarkacin wannan lokaci ya zo ko azumi ko kuma ko kuma wani hali da yanzu da bana da ko kuma an ci abinci da kashi gwamnati ta kan doke lambu game da abinci da ke shigowa ta na sare halayya kana da yadda cikin abin da ya kamata a ce da mu wayar da kan sunan mu na mu ja hakali ba wai dole ba ne dan ka kawo shayi da jika da ni ka ce a cikin shekara guda dole sai ka zama mai ba ka bari ya zama ka ba ta mu ja hakali sannan kuma ita gwamnati ta kawo doka ni wannan shine magana da na yi Allah sai sai wace rawa ce za ku taka wa ko kuma na fara da ke taka wa da wannan shawara da kuma mu ta shi wace rawa ke taka wa ne ke taka wa
to abi yana so ta ta kai ne kai da shi sai ke ba da amsa da taka ke ta ta mutu shi ne wasa kuma in aka kawo su ne kuma ai ka zama cikin kasa sai ke ga abin da babu sai shi ne shi tsau sai abin da bai sai ta ko ina ba shi kenan shi gwamnati yanzu sai mun ce ke muna da talakawun bisa kashi kari kamarin sun dogara da mawaci bisa wannan barin akwai matsaloli kasuwar da ake zuwa so a wuce a waje suna da matsala to a bisa wuce a nan gida wani irin tsanaki ne za a yi don kan dogara ta kasuwar shi misali ƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙarƙ ya ɗauki mataki ne ce wa ya yi ke rusu kuna ba ta shugaba akwai yiri akwai ruwa gwamnati zai ɗauka matakan an taimaka da sauran irin wani abubuwa suke da zai ke kuma irin su ne da waka amma da ƙarfi suke da wani abubuwa amma da sai kamar in karancin ruwa na damana game da halaye na yanayi da muke ciki ya kamata a sake misali ruwa lokacin da suke zagawa a ɗin a ne wurin da ke zuwa daidai da lokacin wani ke gara na biyu ruwan da ya suka samu wani matakai da ake ɗauka bayan da mane koma da noma na layi don saboda ƙarancin abin da za a samu ya zama totuwar ɓangaren a sashi yanzu misali na su yi ɗauka na abu a cikin gwamnati kamar da cin tumaki da yi za ka ga mata sun kai kasuwa tumaki a cikin gari na sakin ma ba ya samu saboda ne saboda wani tumaki ba sai mun yi shira da burkina tumaki ba sai mun yi shira da burkina a kan shi me ya yi sa bayan cewa a ɗauki matakai duka kamar misali ka san mutane wani biyu dole ne sai an samu ja ja goyo mutane sun yi zama cikin akwai aiki da ke koyi game da rashin hali ko ko isasshen tunani ba su iya tsara kansu mai iya zama to aka shige musu gaba aka tsara su aka nema musu taimako don misali ka ga akwai wannan initiative to azan akwai bankin afirma ba biyu inda ce an tsara su ba hanyar da aka ce an tsara su ta ba ba a ce a ce kan masa da ɗari masa ɗari me zai kawo mutum zai kawo mutum sauki da zai wasa kungiyar mutane na da ta yanzu da wata rawa sun fi yanzu kamar da sun fi yadda mun fito da gaisa Niger da Nesta ke ɗan ƙasar Niger lalle mutane suna kwarniyar kwarai me ni na yi mani ke kamar ɗan Niger da suka yi wajen da suka samu horo na kokowa ko ta fannin siyasa ko ta fannin tsadar rayuwa ko na kun ba a kusa mutane da teku waɗanda ke da sai su sai su labu ɗan ƙabilun da suke suka kawo ke nan dole ne kamar shi wayar da kai ta ga mutane da kwana nauyi ne wanda ya zama kamar sauye mu mun ce ga wada paske akwai karancin ilimi ga mutane dole ne mutane sai an tsara su kwana an da kuma mutane musu ga abin da ke alheri gare ku ga abin da ke ishe ni gare ku
ke fara ne cewa wanda shi da ke ba wani shirin karatu wa dan da ke da kashi domin in shawo da wani kore da cikin tare da haɗari da irin bayanan da ake a cikin wannan zuwa alaisa mai da zan ba ni shawar ka da ta ke kasancewa ko kila mafita da yau na ramai na sa da dacewa a mutane da ya
shi ne da shawarar da ya kamar da haka mata na ɗaya wurwa tunda ke ta ƙasa tana da dokoki kuma da abin da aka ce akwai dokoki kina adiba a ga kowane matsayi doka da ta ce na dai da kwana biyu shi da abubuwan da kun kida bai so idan ka ɗauko kamar kamashin man fetur man fetur shi a lokacin nan tsohon shugaban minista ke ca ya za a rage man fetur a 2016 shi kurce da shi amma aka waye gari har yau an rage magana da muke cewa idan masu iko kai ka zo kace za ka yi abu kaza kuma shi wannan abin ya tallafawa jijiyar taimaka tallafin da tsadar lantarki idan an rage yanzu a yau na yi imanin in a ce yanzu a yau mun kai da ya rage kenan kuɗin transfer zai rage kuɗin duk abin da ka sani zai rage kenan ana ɗaya daga cikin shika-shikan na zamanto kenan adiba a hango abin da zai taimaka a ƙasa gaba na yau
babbar shawara ta gaba da abin da aka tattauna shi ne cewa da mu da kan ma'aikata na kokarin mu tsara kanmu na daya kuma game da wannan rashin aiki a ce babu aiki babu kaza mu yi da mutiyar mu cewa da kuma sai mun ta samu su wani ba ta yi ɗaukar ɗayan mu aiki bai yiwa ne ba ta faɗin mu aiki bai yiwa ne in dai mun so mu yi kan ma'adalci ko kuma game da wannan tsarin rayuwa ta gila ya gaya muku kuka shekara yanzu sai mun yi nisa kuka kuma mun ci nasara me ɗan kasuwa suka ɓata a na a rage da tsada abinci wannan mun ci nasara a na fi da Niger kuma an samu rangwame cikin wata azumi mun shekara biyu muna yi
To madalla jama'a duka anan zamu dakatar da wannan shirin na zauren VOA wanda Ocean Murya Amurka na Benin ya mai ya shirya kan matsalar tsadar rayuwa a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin da suka hada da Sulaimuni Barma da Isa Yaye da Suleiman Dauda ni Yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka
madalla godiya gare ka Yusuf Abdullahi da sauran abokan aikinka a kasar Niger. Ina fata mai sauraro ya ji dadin shirin. A kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda. Mu kasance lafiya.
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
sunana Abubakar Faye jihar Kaduna ina da shekara 23 na fara rayuwa na dai cikin Kaduna 2016 lokacin na kare JSS na je Kano na kare SS ina 2019 to daga nan dai ina yin aikin hannu aka ina dai kuma da interest akan bola haka to akwai wanda na je wajenta yar uwan mu ne aka kaman yabba ta ci sai nake koro mata ina da interest kan ball to akwai ƴan ta wanda suke da team aka dai na anguwa ina bugu da suka gani yanayin talent ina aka yi wani academy fully complete anti corruption da ke cikin jihar Kano to shi ma still na yi shekara kaman 2 ina bugawa daga nan muna zuwa Joseph Five mun je Kaduna na samu wani team daga nan Real Sociedad na buga shekara daya an yi maganan zamu je Lagos zamu buga wani Joseph Five na last wanda Turawa za su zo ko wani bature da ya fito daga kasar Norway mun zo to mun je alhamdulillah dai komai ya kankama an kare komai to lokacin COVID-19 din nan shi ya zo ya stop komai dai ya zama na dai tafiyan nan dai bai yi ba 2019-20 ina zauna a Kano na zo dai ban buga ball din sakamakon wannan abin da ya dan faru da ni sai na ji ball din ya fara fitan mu a rai to alhamdulillah akwai wani wanda nake mai aiki ana kiran shi da Alhaji Aminu ina mai aikin hannu sai nake koro mai kaza sai yake ce min a inda zan iya yi ai akwai timatimai a kasar Ghana da na iya yin biyo shi yanzu ina yin aiki na akwai wani sirkin shi Alhaji Guruza yana da team kuma suna buga le koda a ce ma wanda din su ne naje ina bugawa dai a haka kafin Allah ya sa in samu ni ma ci gaba sai na ce mai okay to shikenan naje na samu iyayena na mutabayani kaza to a lokacin da alhamdulillah mahaifiya na ta fahimce ni amma gaskiya sister na ne da ita ce ta a akwai yaya na shi dama shi ma footballer ne na komai ga abin da ke faruwa da yaje dai same ta dai ya babbata baki dai ta ce ta amince aka ban kudin moto da na zo Kano ne kudin ba zai kai ni ba sai na kira ta dama kudi na wajen ta nace ina bukatan karamin 20,000 daga baya dai ta ce a ba zai yi ba dan din akwai phone a waje na sai na siyar na samu dai shi wanda zai zo da ni ya cika mu kudi dai muka zo nan Ghana to na zo na fara training ina kuma yin aiki na samu kaman wata biyu dai ban yi aiki ba dai ina dai zuwa training haka to da na samu gun aiki ina dai dan buga aiki na haka sai shi wanda nake zaune shagon shi ya samu mun wani team dake can Ababu mai buwawo na je na fara dai training to yanayin players din dake team din gaskiya da yanayin discipline din su gaskiya bambance da yadda na saba gani lokacin ina Nigeria na zo na fara yin ina yin aiki na to amma dake naga ball din ban samu team din da na zauna ina dan abun nan ba dan ba zai ka zo waje da ba a san ka ba baka san kowa ba ka zo buga ball amma ya zama na dai team din ba ka dan samu wani income dai bai zuwa ma to gaskiya dai irin wannan akwai matsala saboda in ka ce za ka buga ball din ne baka yin sana'a ba zai yi ba saboda akwai cin abinci akwai rashin lafiya zaka sai magani da sauransu kuma akwai wani abu na yan uwa da suna tunanin ka fita waje suna dan neman taimakon ka to wannan abin sai ya bari gaskiya naga tunda ina yin aiki kuma ina samun kuɗi sosai sai ya bari ban dai je na samu team din da zan samu in buga ba to amma yana yin aikin gaskiya da nake yi ana buƙatar time ne wanda in mutum ya baka aiki zaka iya ka kare mai lokacin da yake so ba tare da kayi disappointing din shi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya bari ball ɗina ya danja ba eh to mu nan dai gaskiya dai ina yin aiki akwai abokanan aika na dai gaskiya ina yin aiki nan designer amma nan ina da masoci guda biyu a shagon kuma dukansu muna zaman lafiya kuma mutanen kirki ne kuma ina jin daɗi kuma ina alfahari da zama da su alhamdulillah dai cikin Ghana dai ba za a ce ba daɗin zama ba akwai daɗin zama amma yanayin abubuwan da aka fara fuskanta misali in baka jin yaren ƙasan akwai insu ba za ka iya mu'amala da su ba ina daga cikin ƙalubalen da na fuskanta last year da na je gida na dawo wajen dawowa tunda ina da dai national ID card na Nigeria to ba zai in gwada musu wannan ba dole sai ina da Ghana card nanan wanda zan iya nuna cewa kaman ni dan ƙasa ne ko ko a zai iya akwai Ghana card da za yin kaman ka zo kasuwanci ko wani abubuwa to gaskiya ban da wannan to alhamdulillah dai a lokacin da an fito da mutane kusan mutane biyar cikin motar da nake to amma ni cikin hukuncin ubangiji da akan magana kaman daga ina nake nace daga Nigeria amma ni dan Ghana ne nace mata eh ni wani kala ne dai nace mata ni ba wuce ne to sai dai ko bata fahimci maganar da nake nufi bane sai ya tafi ta kyale ni sauka sai wata wanda ma take kusa da ni take cewa kai kuskure inda ta ji abin da ka fadi da ta saukar da kai to kuma gaskiya a lokacin nan da ta saukar da ni ba ma kuɗi da zan iya ɗauka in bata a lokacin nan dan yanayin yadda na zo da na samu matsala akan hanya wajen canjin kuɗi lokacin ban san yanayin yadda canji yake ba masu canji gaskiya sun cuce ni shi sa ban samu kuɗi da zan iya a ce na sauko da shi cikin kumasi da shi ba to wannan dai alhamdulillah dai na ƙara su dai lafiya na samu nasarori sosai cikin Ghana kuma wanda a rayuwa na ban taɓa samun nasarori irin wannan ba sakamakon na samu kuɗi gaskiya sosai saboda akwai ƙanina da lasiya ma sukai aure alal haƙiƙa dai yana ɗaya daga cikin ni ne wanda ya jagorance magana auren su biyu duka alhamdulillah yanzu kowace tana cikin ɗakin mijinta kuma hakan ya biyo bayan cewa Allah ya sa na zo ƙasar Ghana na samu wannan kuɗin wanda gaskiya inda a cikin Najeriya nake duk da dai Allah in ya so ka da abu ko da inda kake nema Allah ya iya baka amma dai babban nasaran da na samu shine zuwa na Ghana na samu na sefili na aurar da kannina guda biyu kuma ni da kaina ina so insha Allah wannan da ba jama'a kadan insha Allah mu ma dan samu in yi aure
Yeah, but it's dedicated.
Fadilla, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Da alheri.